This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan dare. Da fatan mun same ku lafiya. Sunana Baba Yakub Makeri tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi 19 ga watan Janairun shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk daren ranar Lahadi, ana sauraren shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa sai bayan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da aka dakatar yau Lahadi da alama ta fara aiki na tsawon makonni 6 na dakatar da fadan watanni 15 da aka shafe ana gubzawa a Gaza, tare da kafa matakin sakin dimbin mutane da mayakan suka yi garkuwa da su, ciki har da wasu mata uku da aka sako a sa'ar farko ta yarjejeniyar. Yarjejeniyar ta fara aiki da misalin karfe 11:15 na safe a gogon yankin, kuma sa'o'i bayan haka ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross sun nufi Gaza, dan karamin ziri da ke gabar tekun Bahrum, tare da nasarar sako Romy Gonen mai shekaru 24 da Emily Damari mai shekaru 28 da kuma Doran Sternbach mai shekaru 31. A halin da ake ciki, Isra'ila ta fara kwaso fursunonin Falasina zuwa Gaza. Isra'ila ta yi alkawarin sakin su a matsayin wani bangare ne yarjejeniyar na tsagaita wuta da aka amince da ita a makon da ya wuce, bayan shafe shekara guda ana tattaunawa. A Washington, shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya taimaka a tattaunawar da ta kai ga kulle yarjejeniyar, ya faɗa a cikakkiyar ranarsa ta ƙarshe a kan karagar mulki, bayan raɗaɗi da yawa, lalata dukiya da asarar rayuka, yau bindigogi a Gaza sun yi shiru. Wani jami'in ƙasar Colombia ya ce an kashe sama da mutum 80 a yankin arewa maso gabashin ƙasar sakamakon gazawar da aka yi na gudanar da tattaunawar zaman lafiya da dakarun National Liberation Army. Gwamnan arewacin Santander, William Bilmizer, ya ce wasu mutum 20 sun jikkata. Wata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnati ta fitar da wani rahoto da yammacin ranar Asabar, inda ta ce cikin waɗanda aka kashe har da shugaban al'umar Camilo Guerrero da wasu mutane 7 da suka nemi sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Jami'an sun ce an kai har-haren ne a yankin Katatumbo, inda aka yi garkuwa da akalla mutum 3 da ke cikin shirin tattaunawar zaman lafiya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zababban shugaban kasa Donald Trump ya ce yana shirin bayar da umarnin shugaban kasa, wanda zai baiwa kamfanin da ya mallaki TikTok da ke China ƙarin lokaci don nemo mai siye da aka amince da shi, kafin shahararren dandalin yaɗa bidiyoyi ya fuskanci haramcin dindindin a Amurka. Trump ya sanar da matakin ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na True Social a ranar Lahadi, yayin da miliyoyin masu amfani da TikTok suka wayi gari da ganin cewa ba za su iya shiga manhajar TikTok ko kuma dandalin ba. Kamfanonin Google da na Apple sun cire manhajar daga shagunansu a yanar gizo don bin dokar tarayya da ta buƙaci su yi hakan, idan ba a siyar da ayyukan TikTok na Amurka zuwa ranar Lahadi ba. Trump ya ce umarnin nasa zai tsawaita wa'adin kafin a fara aiki da dokar haramta amfanin. An kama shugaban Koriya ta Kudu da aka tsige Yoon Suk-yeol a hukumance, kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kaman na Yoon da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. Kotun gundumar Seoul ta amince da buƙatar jami'an tsaro na neman sammacin kamo Yoon, bayan tattaunawa ta tsahon sa'o'i tana mai cewa yana barazanar lalata shaida. A ranar Asabar ne Yoon da lauyoyinsa suka bayyana a gaban alƙalin kotun a lokacin da ake sauraron ƙarar, tare da neman a sake shi. Magoya bayansa sun kutsa cikin kotun sun yi bore. An kama kusan mutum 90. Donald Trump ya shafe yammacin rana Asabar a Washington yana murna da iyalai, magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin. Jam'iyyar Republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a ƙarƙashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin Majalisar Dokokin ƙasar ta Capitol. Taron da aka yi a gidan wasan golf na Trump a Sterling na jihar Virginia, kimanin mil 30 daga Washington, ya hada da wasan wuta da wasan da mawaki Christopher Maccio ya yi. Ya isa Washington ne a yayin da masu shirya bikin rantsar da shi ranar Litinin suke kokarin mayar da mafi yawancin bikin da ake yi a waje zuwa cikin ɗaki. Da ya hada da bikin rantsuwar da aka saba gudanarwa a kan matakalar ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol saboda yanayin sanyi mai tsanani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe mu baiwa alheri Grace Abdul Wuri ta gabatar da shirinmu na gaba.
Mu 15 maman mu ta haifa, mahaifin mu ya rasu ya bari kuma yayin yana gogurmaya da kansa yake kai kowa makaranta. Har kan ne na duka mata sun karatu amma ni saboda mahaifiyarsa ɗan sarki kaman bai mai bai kamata bai cancanci in karatu ba, saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi na yau Lahadi 19 ga watan Janairu shekara ta 2025. Jajibirin rantsar da shugaba Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Abin da ya dauki hankalin kasashen duniya a yau shine rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka karo na biyu, shekaru hudu bayan shan kaye lokacin da ya nemi wa'adin shugabanci na biyu a ƙasar da ake yi wa ikirari da tumbingiwa sabili da kasancewata ƙasar da tafi kowace yawan al'ummar da suke da asali a waɗansu ƙasashe daban da Amurka. Za ku ji abin da 'yan tirani ke yankuran ganin gwamnatin Trump ta yi. Kafin mai sallama da kallabi ambasada Fatima Muhammad Goni, maman marayu, za mu ji adadin waɗanda ta taimakawa a rayuwarta da kuma abin da ya hana ta samun ilimin boko. Muna kuma da albishir ɗin wata dama da ta samu ta zuwa nan Amurka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Dan Allah, Ubangiji ya nuna mana ake rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 shekaru hudu bayan kokarinsa na tazarce ya gamu da cikas lokacin da ya sha kaye a wajen abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A hirarta da shirin kallabi, Sophia Musa Yahaya, wata 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Wisconsin, ta bayyana abin da ya fi burge ta a harkokin mulki na Amurka da ya bambanta da inda ta fito.
So a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali, gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo, a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki, abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yanda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu. Kamar misali, lokacin da na haifa a wannan ƙasar, na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu. So akwai bambanci sosai, kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan Najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan Najeriya iyaye da iyali gabaki ɗaya, musamman mata wajen haihuwa da sauransu. So yanzu fannin sabon gwamnati da muke fuskanta, fata na shi ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma ɗan makarantu, fata na shi ne za su ci gaba da yin haka, domin suna taimaka sosai, kuma abinda abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wannan abubuwan da suke yi a nan.
A fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi, kamar yadda tsarin tarbiyyar ‘ya’ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin?
To, so, a dai yadda nake gani, gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali. Mu da muka taho daga ƙasashe na Afrika, na san akwai ƙalubale ga tarbiyyar yara a duk ƙasar, amma yawanci dai muna ƙoƙari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida, abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi. So abinda nake gani a nan ƙasar, gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara, kuma ga yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar rai da lafiya. Mu kuma wanda muka taho daga ƙasashe daban-daban, ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu riƙa tarbiyyantar da yaran ba. Suna ƙoƙarin wajen koyon yadda muke a gida, kuma suna yin shi.
Zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon ‘ya’ya a wannan ƙasa?
To, akwai ƙalubale da dama waɗanda ‘yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta, musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al’adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al’adunmu na gargajiya a gida, da kuma yadda aka koya mana tun muna yara horon yaro da yadda yara za su girmama na gaba da su. Ko da yake a nan ƙasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su, yadda za su girmama iyayensu, amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida. Yanda ake horon yaro, yanda ake tsawatar ma yaro, ba haka ake yin shi ba a nan. Sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta, wajen bayani da sauransu. Sannan akwai tazara, za a iya samun ƙalubale tsakanin iyaye ta wajen tazarar yare da hurɗa tsakaninsu ga yaransu. Misali, yanda yaro yake hurɗa da iyayenshi a gida, yanda ya tashi ya ga iyayenshi yanda suke tarbiyyantar da shi, in ya fita waje ba haka yake gani ba. So in babu fahimta tsakaninsu, wannan zai iya zama da matsala. Sannan akwai ƙarancin kusancin zumunci da zamantakewar jama'a. Kamar yadda muka sani a gida, za ku ga za a ce yaro na kowa ne, na jama'a ne na kowa, kuma makwabci annabinka, makwabcinka ka san shi da sauransu. So a nan akwai ƙarancin kusancin jama'a da zumuncinsu. Ko da yake ɗan Afrika zai iya shirya rayuwar shi a yanda ya so, a yanda ya ga dama, zai iya jawo makwabcin shi da jama'a su zama kusa da shi, kamar yadda mu ma muke a nan.
Safiya Musa Yahaya, Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mai sallama da kallabin farko da ta bakunci shirin bana, ambasada Fatima Muhammad Goni maman marayu, mun nemi sanin adadin waɗanda ta taimakawa da kuma abin da ya hana ta karatun boko, sai ta bayyana cewa
wallahi sai dai a dubi record akwai su, amma mafi yawa mata na jin tausayin su da yara, musamman ma ilimin ƴaƴa mata, saboda wallahi na san amfani duk gidanmu, ni kadai ne ban yi karatun ba. Mu 15 mamanmu ta haifa, mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yayin yana gogwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta, har kan nena duka mata sun yi karatu, amma ni saboda mahaifiyarsa ƴar sarki kaman bai mai bai kamata bai cancanci yi karatu ba, saboda haka ni din boye ni take yi, ba wai rashin gata bane, Allah ne bai kaddara ba, shi yasa nake gayawa duniya, gani nan professor zai zo gida nan taimake shi, PhD doctor zai zo gida nan taimake shi, manyan mutane a Najeriya ba za a kama sunan su ba za su zo su ce mama ni ba ma kiran sunana kuma in taimaka, saboda haka a kullum kuma akwai kwakwalwata tana aiki, ɗan bokon zan zo in ajiye su in ce musu ga abin da nake so a organization, kamar wayi ne tana sauka min kullum, kuma ni nake kirkiro abubuwa na masu ilimi su zo su taimaka mini.
Da an dauka kaman kina begin ki zama wata ma'aikaciya ne, ko kuma a ki shiga siyasa a zabe ki, shi yasa kika kwashi yawan shekarun nan kina taimakon al'umma.
Allahu akbar, haka ne, in ba yau da nayi hira da ke ba, in wasu yau an gaya musu cewa ni ban je nayi attending class ba, za su yi mamaki. Amma
domin ko ana jinki majalisar ɗinkin duniya, dukkan kungiyoyin kasashen waje da bayanai da sauransu, ai sai ai mamaki.
Duk wannan hasasai ne, amma ni ina yi daga zuciyana, kuma kwakwalwata tana aiki, shi yasa a kasashen da aka ci gaba irin su China da sauransu, kawai ka zo ka kawo ilminka ka ajiye da kowane yare. Najeriya ce kawai ba sa honorin wannan, sai ka je makarantar boko. To lallai ba sai an je makarantar boko ba. Ina kira ga dukkanin mata ire-ire na waɗanda suke da kwakwalwansu na ja, to ina kira gare su su zo su bada gudunmawa a wannan beta Najeriya. To yau na gaya muku ni ga yanda nake, saboda haka duk inda ake ganni America, Ingila, duk ko ina an kira ni. 2011 an sa sunana a jihar Borno, da ni mai martaba sarkin Damaturu, mai martaba sarkin Dikwa, da speaker na Borno, mun taba zuwa African Summit, sunana na ciki. Annan aka kara jaddada ni, aka kira ni saboda taimakon yara da marayu da nake yi, aka kira ni majalisar dinkin duniya, suka zo aka bani ambassador of peace kuma bainal jama'a a waje na Karba, a Senegal na Karba, Dakar 2011. Saboda haka gogwarmaya ta duk abin da nake yi, yaya za a yi ƴaƴan Najeriya, ko musulmi ne ko krista ne ko waye ne shi ko pagan ne, yaya za a yi naga sun tsaya da kafafunsu kuma sun ilmanta, wannan shine makasudin yawo na ko ina. Amma ba ko kansala
ba ki so
shugaba Buhari ya taba tambaya na ni da shi, yace min ke kuma ambassador na ina ne, nace ambassador zaman duniya, ke kuma tambaye ni magana doctor na, nace wallahi honor ne daga university ake kira na bani saboda taimako kawai da nake yi, yace ina ke ma kina son minister, nace bani son minister ko kansala. Amma kash aka ce in kawo CV na, ni abinda na cewa shugaba Buhari ina son a bani SA on grassroots relation, wannan field ina ne, idan aka bani wannan sai ministoci sun zo da gwamnoni sun ji da PP a ofishi na sun nemi alfarma, don saboda al'umma suke wakilta gwamnoni, kuma sannan ƴan majalisa jama'a al'umma suke kawo su, saboda haka zan taimaka musu, zamu nemi sana'a da ni da su zamu hadu mu je mu koya ma yara trainee. Na sha rubuta wasiku, amma ana boye wasiku na. Na sha rubuta shawarwari ma shugaba Buhari bai je tebur dinsa ba. Na sha fadan damuwar Najeriya, a zo in rubuta budeddiyar wasika sai a boye. Saboda haka wannan gwamnati ta tanumbu, ina tsammani wannan gwamnati ina masa kyakkyawan zato, fa za ta ji shawarwari na. Dan wasika ta farko za ta ji da organization dina, da yanda nake taimako, sannan kuma ga shawarwari budeddiyar wasika ce. yanda za a yi a gama kashe maciji a yanka kansa. In dai har muddin Najeriya ne ya zo ya wakilta, in dai muddin talakawa ya zo yi wa aiki.
Saboda wani zai mamaki da kika yi shekarun nan kina wannan, a ina kike samun kuɗi?
Wallahi sana'a, kuma sana'a hannu, kuma ni sana'a ina babbar sana'a, ina karama, ma'ana in bude in siye fili, in gina gidaje, in siyar, sannan kuma in na zo na siya wani, in na fara kuma wannan ribar ita zan dauka in zuba ma wannan asusu ta Najeriya, ni man bada kwatana. Sannan kuma karamar sana'a zan je Switzerland, zan je Austria, zan je me, in siyo takalma, in siyo riguna, ina da shaguna wanda sanatoci da yawa sun sani, da rep da yawa wanda suka zama, wanda suka tafi sun sani, da ministoci da suka sauka, akan zo ayi sana'a nake yi, bana raina babba, bana raina karama. Da aka zo aka ce Baba Buhari yace contraband na daina, amma ina gine-gine ina sayarwa, wannan sana'a ce mai kyau nake yi, sana'a nake yi, kuma sana'a tana da albarka. A cikin albarkacin sana'a nake samu, nake babu wani wanda ya taba bani wani abu, gwamnati yazo ya fada, in an bani kwangila ta biliyan 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 a zo a fadi, a zo a karyata ni, saboda haka ni yar kasuwa ne, in siya in sayar, anan nake samun kudin shiga na.
Kuma kika yi niyan cewa duk waɗannan kuɗaɗen shiga kawai kina taimakawa al'umma?
To me nake yi, yata ɗaya kawai da jikoki na uku. Yata ta yi karance-karancenta, tana da master's degree, mijinta yana da PhD, doctorate degree, kuma suna Ingila da zama. Jikoki na dia okay, suna zuwa makaranta, kuɗi na al'umma ne, kuɗi da na samu na taimako ne, in gina masallatai, in ma taimaka ma cocina, ni babu abin da ya dame ni. Duk wanda ya zo neman taimako zan taimaka mishi. Kudina ba na boyewa bane, in kwanta in sa kaina ko ina ina tafiya, ba abin da yake samu na. Da albarkacin Annabi manzo sallallahu alaihi wasallam, kowa musulmai suna yi min addu'a, kristoci suna yi mini addu'a, fada fada suna yi mini addu'a, in je hidiman su, in ana azumi su zo mu sha ruwa da su, idan ana krismeti in je in ziyarce su. Saboda haka ni zaman lafiya ne, ni ambasada ne, jakadan zaman lafiya. Ni ba ruwana da wani ko addini ko kabilanci, wannan ba daidai. Tunda Allah ya riga Allah madaukakin sarki ya hada mu, to lallai mu zama sun tsaya madaurin ka daya. Ina gani shine mafi alheri, ba zan shiga wani fanni na yan siyasa ko siyasa, taimako ma da nayi a siyasance, a kungiyance nake yi, domin in ina da al'umma, in nace a zo a je ayi abin da ya kamata, a sabi shugaba na gari, to ai kaga shugaba na gari yazo zai nemi shugaban al'umma, kamar yanda suna tafiya wurin Islamic scholar, ma'ana iyayenmu maluma, su je wurin pastoci, kamata yayi mu ma NGO a fara ziyartar mu, don gaskiya muna bada gudunmawa. Ina abin yana yi mini ciwo, gashi kuma a media kowa na kallon mu muna aiki, ba wai ni kadai ba, akwai incredible NGO irina masu kyau suna daukan kudin su suna sakawa, amma mu gwamnati bata san da mu ba, ba su zuwa wurin mu neman yanda ya kamata a taimaki Najeriya. Wallahi mu muna da concept, muna da abubuwa a ajiye, kamar ni yanzu almajirai ina da mafutan su, inda gonani za su zo mu yi hadin gwiwa da su, su ba mu hectares of land, ko da hectare biyu uku mu fara, an ramomi gwamnati ta taimaka, state government ta gina musu gidaje, su gina mana classes na karatu, sannan ga green area din ni na san yanda zan je, in je ɗan kasuwa in meeting da su kayan lambu, su zo su nome, yaran nan almajirai za su yi noma, su koma classes, a dauko matan an ramomi a ba su isani, su dinga dafa musu tuwo, gwamnati ta taimaka, dan ba zai yi mutun yayi ba fa sai da gwamnati a zo a taimaka. Kuma wayannan kayan da aka nome a kai su kasuwanni a karba, wannan kudaden da aka samu raran kudin nan ya isa yau da gobe, yau da gobe, sai kaga almajiri ana da kudin da za a ciyar. An rama yana da allowance, mutum ya haifi ɗansa shekara uku ya kawo an rama, ya an rama zai mutum ɗaɗɗaya. Akwai inda nake da almajiri dubu a jihar Borno, almajiri na allo dubu ɗari biyar, ɗari uku, ɗari
da kike ɗaukan nauyin su?
Ba nauyin su ba, ziyara da ɗan abun arziki, ba zan iya ba in ba gwamnati ba, da gwamnati jihar Borno zai kira ni, ba zan na mai shawara ta kawo abun ta hannun grassroots a jihar da da yana da shaidu, kuma za a samu dumbun addu'o'i wanda duk inda na san naje data na almajirai da nake daukawa. Yanzu na fara dauka, ina da datan almajiri 54,000 a kasa yanzu, da sunan su, da sunan Arama, da sunan mai sunan shi almajiri, yaushe ne zai haddace alqur'ani, sannan out of school the same thing su ma ina da alkalaman su a cikin archive dina, kuma ni form dina ba na sayarwa ba, kuma ba na bukata ba ni ko CC. Roko na ga gwamnati da masu hannu da shuni su zo mu hada kai mu tafi da Najeriya, don ni kayan aiki da nake da shi ma media duk inda zan tafi akwai cameraman biyu uku suna biye na ta kowane angle, ana daukan hoto da video wanda ni nayi da aljuna ma balle ka bani zamu zo mu kai. Saboda haka irin su dangote
ba boye kike yi ba,
ba boye nake yi ba, ba boye ba, kuna bani kuna ga soft copy amma ba taba bani ba, ina yi da kudi na kuma Allah ba zai gaje da ni ba, Allah ba zai taba gajiyar da grassroots ba, zan yi ta yi har karshen rayuwata zan yi ta yi.
Ta gaida Maman Marayu Ambassador Fatima Muhammad Goni, sai kuma wani lokaci nan gaba mu nemi ji daga waɗansu daga cikin matan da kungiyar ki ta tallafawa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Uwar gida, albishirinki, idan ke ko yarki ko wani danginki na sha'awar zuwa nan Amurka domin bada gudunmuwa ga harkokin ilimi da kuma ƙara sanin makamar aiki, ga dama ta samu. Aisha ba mu musha.
Damar da muka samu wannan makon ita ce Fulbright Teacher Exchange Program. Shirin Fulbright shiri ne da ke baiwa malamai daga makarantu a kasashen da suke rukunin kasashen da za su iya cin gajiyar shirin daman samun ƙarin horo a ɓangaren dabarun koyarwa daga jami'o'i a Amurka. Horon da wanda ya ci damar samun gurbin cin gajiyar wannan shirin yake samu sun kunshi tarukan ƙarawa juna sani, wato seminars kenan, da kuma samun damar koyar da ɗalibai a cikin ajujuwa a makarantun Amurka a ɓangaren dabarun koyarwa na zamani. Sannan ana baiwa waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin damar gudanar da shirye-shirye domin inganta fahimta tsakanin al'ummomi a cikin al'ummar inda jami'ar suka karɓi baƙuncinsu suke. Waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin Albright suna samun damar halartar tarukan ƙarawa juna sani, wato seminars kenan, a jami'o'in da suka karɓi baƙuncinsu, inda za su koyi sabbin dabarun koyarwa sai kuma amfani da fasahohi na koyarwa. Waɗanda suka samu nasarar cin gajiyar shirin za su samu damar koyarwa na tsawon sa'o'i 40 a wata makaranta da take koyar da a ɓangaren da mutum yake koyarwa a gida ko kuma wani darasi makamancinsa. Masu neman cin gajiyar wannan shirin suna da damar zaɓi akan rukunin shirye-shiryen Fulbright da za su iya halatta. Akwai rukunin 'yan secondary, sannan akwai kuma rukunin 'yan primary a rukunin jerin ƙasashe da suke da damar cin gajiyar shirin. Duk wanda yake so ya nemi cin gajiyar wannan shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasarsa. Sannan ana buƙatar wanda yake neman gurbin cin gajiyar shirin Fulbright ya kasance bai taɓa cin gajiyar shirin na Fulbright ba. Sannan a cikin shekaru 5 ɗin da suka gabata ya kasance bai samu wata dama ta ƙaro karatu ko koyarwa ko kuma aiki a ƙasashen waje ba. Domin samun ƙarin bayani a game da lokacin da za a rufe karɓar takardun neman cin gajiyar shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasarsa. Kuma ofishin jakadancin ne za su tuntubi duk wanda ya yi nasarar samun gurbin shirin. Allah ya ba mu rabo sa'a.
To, amin Aisha. Jabirki a shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Ambassador Fatima Muhammad Goni Maman Marayu da bakuwar mu a wannan mako Madam Sophia Musa Yahaya, sai kuma wakilinmu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja, da kuma abokiyar aiki Aisha Ma'azu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
To madalla, masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren.
sai kuma a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni kawo shirye-shiryen namu na yau, da Fiona Umari da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan dare, ni Baba Yako Makeri ke cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi da nasa, amin summa amin. Wassalam.